muna darasi na 37 38 a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadu Salihin da muke gabatarwa a wannan babban masallacin Juma'a na sabuwar Jami'ar Bayero a Kano, Najeriya. Muna cikin littafin Riyadu Salihin hadisi na 50 daidai. Yan uwa, idan za su iya tunawa satin da ya gabata mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas da ya kawo mana kissar yayinta Ibn Hisni da ya je wajen dan uwansa Al-Hur Ibn Qais, kuma yana daga cikin shi Al-Hur Ibn Qais yana cikin yan fadar Sayyidina Umar, ma'ana na kusa da Umar Ibn Khattab a lokacin mulkinsa da sarautarsa. An ce dama, kamar yadda ya zo a hadisin, makaranta Al-Qur'ani su ne majalisin Umar na kusa da shi da masu ba shi shawara. Yara ne ko dattawa a wajen Umar, idan kana da Qur'ani ka san Al-Qur'ani, ko yaro ne kai zai saka a cikin manya, kana dama da shi ka rinka ba shi shawara don kada ya hukunci da saɓanin Qur'ani. Uyaina ya gaya wa ɗan uwansa, ya ce, ya kai ɗan uwana, kana da fuska a wajen Sayyidina Umar ɗan Khattab, ina so kai min hanya in je na gan shi. Ya ce, ba damuwa. Ya yi wa Umar magana, Umar ya ba da dama, suka haɗu da shi Uyainatu Ibn Hisni. Ashe da ya zo zai yi abu ne wanda yake bai da kyau. Da ya shigo wajen Sayyidina Umar ya ba shi dama, sai ya gaya masa magana ta ɓatanci. Ya ce masa, kai marwaci ne kuma kai azzalimi ne. La tu'tina al-jazala wa la tahkumu fina bil adl. Ba ka ba mu kyauta da ake bayarwa, kana mana ruwa kuma kana mana zalunci, baka mana hukunci da adalci. Yan uwa, a kula, wannan Sayyidina Umar ne da kansa, saboda yanayi na mulki, duk wanda yake mulki zai iya gamuwa da abubuwa masu yawa. A buɗe baki a cewa Umar azzalimi, a buɗe baki a cewa Umar marwaci, abin gaskiya yana da nauyi ƙwarai da gaske. Umar ya yi fushi, ya himmatu zai buge shi. Hur ya ce, ya amir mu'minin, Hur Ibn Qais ya ce, ya kai shugaban mu'minai, ina haɗa ka da Allah, ka tuna da faɗin Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Wannan aya ta cikin suratul A'raf, aya ta 199. Kai afwa, kai umarni da abu kyakkyawa a shari'a, sananne, sannan kuma kau da kai ga barin jahilai da wawaye. Allah ne ya ce kai haka. Wa inna hadha min al-jahilin, wannan Uyainatu Ibn Hisni da ya maka wannan magana, ya ce maka kai marwaci ne kuma kai azzalimi ne, to yana cikin jahilai kuma wawaye. Wallahi, mai riwaya ce, wallahi Umar bai tsallake wannan aya din ba lokacin da aka karanta masa. Wai daman ashe ɗabi'ar Sayyidina Umar kana waqafan inda kitabillah, in dai an karanta masa ayar Allah to baya wucewa shi Umar. Hadisin Bukhari ne ya rawaito shi, a riwaya ingantacciya, hadisi na 304 da hadisi na 305. To, mun karanta wannan hadisin. Fiqihun wannan hadisin a gurguje wannan kissar, abinda take nuna mana abuwa kamar haka a cikin wannan hadisi na 50 riwayar Ibn Abbas. Wannan yana nuna mana matsayin masana Al-Qur'ani a lokacin mulkin khalifofi da kuma mulkin magabata. Masana Al-Qur'ani nan su ne malamai, masana Allah, masana hukunce-hukuncen Allah, ba waɗanda suke neman kuɗi da Ƙur'ani ba. Masanin Ƙur'ani, mai aiki da Ƙur'ani, masanin Qur'ani, masanin fassarar Qur'ani, mai bayani akan Qur'ani, ba wanda ya karanta Qur'ani ya san shi yake sana'a da shi yake neman kuɗi da shi ba. Zai iya yiwa mutum ya san Qur'anin amma baya aiki da shi. To ba shi ake nufi ba. Shi Umar yana matso da masana Qur'ani masu aiki da Qur'ani kusa da shi, dab da shi, saboda darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu. Wanda ya san Qur'ani, ya san ma'anar Qur'ani, ya san fassarar Qur'ani, ko ku mutane ba ku ɗauke shi babba ba, to a wajen Allah babba ne. Ko mulki na zamani bai ba shi matsayi ba, ko bai da wani suna, ko a ce doctor, ko a ce professor, ko emeritus, ko ma meye dai, ko ma dai ba a ba shi ba, amma dai a wajen Allah to yana da matsayinsa. Wannan kuma shi musulmi a duk inda yake ya kamata ya san cewa wanda ya san Qur'ani yake kuma aiki da Qur'ani, ya san ma'anonin Al-Qur'ani babba ne a wajen Allah. Kuma su magabatanmu sun ba wa irin waɗannan mutane girma, sai Allah ya musu arziki da zaman lafiya a mulkinsu da rayuwarsu. Mu kuma masu mulkinmu a yau da yawansu sun nesanta kansu da masana Al-Qur'ani, ba sa mulkinsu da masu sanin Al-Qur'ani, ba sa shawara da masana Al-Qur'ani, ba sa matso da malaman addini kusa da su a mulkinsu, a siyasarsu, a gwamnatinsu. Don haka Allah ya jarabe su da abin da ya jarabe su suke ciki. Ana cikin mulkin amma ba a jin daɗin mulkin, ana cikin tashin hankali. A yi ta hukunci, a yi ta kuskure, a yi ta fadawa cikin da na sani da damuwa, saboda ba a tuntuban Allah lokacin da za a yi duk hukuncin da za a yi. Shi mai mulki ko da bai karanta Qur'ani ba, ko da bai san dokan Allah ba, to yana da daman ya jawo masana Allah kusa da shi. Da ka je ka tara wasu PAPA na banza da SASA na iska, marasa amfani, masu cin albashi haka kullum, SAPA ganin gwamnan ma ya gagare shi, baya iya sai shekara bai iya ganin gwamna ba, kai ta ba su albashi. Ai da ka tara manya-manyan malamai masana addinin musulunci da suka san Allah su rinka baka shawara, amma da wahala kaga wani gwamna cikin gwamnonin siyasa ya tattara malaman addinin musulunci ya ba su SASAPA cewa ku taimake ni a mulki na, a matsayina na musulmi, duk abinda nazo zan yi in ya saba wa Al-Qur'ani ku bani shawara, ba sa yi. Shi yasa kuma Allah ya jarabe su da abin da ya jarabe su. Fatanmu Allah ya sa su gane, fatanmu Allah Ubangiji tabaraka wataala ya sa su fahimci muhimmancin addininsu a cikin kujerarsu ta mulki. Da sun jarraba ko gwadawa wani gwamna ya yi, ko wani shugaban ƙasa, ko wani minista, ko wani senata, ko wani babban mutum ya ɗauko masana Allah mutum uku, huɗu, biyar ya rinka ba su albashi, ya ce ku taimake ni duk abin da zan yi, ku ban shawara, kaga albarkar da zai samu. In kaga sun nemi masu addini, to lokacin sun zo zaɓe, a lokacin masu addini suke da amfani a wajensu, saboda sun rena hankalin mutane, kuma sun rena mutane, sun rena tunanin mutane. Kurin dan siyasa bai san Allah ba sai lokacin zaɓe, shi ma kuma malamin addinin da bai san kansa ba, bai riƙe darajar kansa da mutuncin kansa ba, to lokacin sai a ta amfani da shi don ya biya musu bukatarsu. In sun gama su gullar da kai, su jefar da kai, baka isa a yi shawara da kai ba, baka isa a tuntuɓe ka akan wani abu ba, ba abin da za a yi maka, ka gama cin taliyarka, ka gama, ka ci rabonka, an gama da kai. Dole sai mun gyara wannan tunanin don mu samu ci gaba. Kuma haka za ku yi ta haƙuri, tunda dai musulmi ne, muna sallah, dole sai mun faɗi wannan, ai muna sallah, da ba ma sallah ne da ba mu. Amma tunda muna sallah, dole mu ba da shawara wa masu sallah su yi wannan. Shi yasa Umar Allah ya taimake shi a cikin mulkinsa, saboda ya matso da masana Allah a kusa da shi. Yanzu wani zai ɗauki ɗan giya, wani fa ɗan daba zai ɗauka, shi ne PA ɗinsa ko SA ɗinsa, ɗan daba. Amma ba zai ɗauki wani malami masanin Allah ya ce gashi ya zauna kusa da shi ba, ko ya ce yau bari ya yi mitin da shi, zai yi kaza zai yi kaza ba. Sai kaɗan daga cikinsu, wanda muna fatan Allah ya ci gaba da taimakonsu. A cikin hadisin yana nuna mana cewa akwai tawjihul lil hakim an yattakhidha bitanatan min ahli al ilmi yujalisuhum wa yashawiruhum wa yastashiruhum. Lalle mai mulki ya rinka matso da ainihin wato mutane masu ilimi, duk mai mulkin da ya matso da masu ilimi, mai ilimin nan ko na addini ko ilimin zamani, duk mai mulki in ya matso da masu ilimi a gefen sa, to za ga mulkin sa yana kyau. Ku gane wani abu, dan wani ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ko ya zama sanata ko ya zama wani ciya ba, ba yana nuna ya san komai ba fa, wannan Allah ne ya dauke shi ya kai shi, amma yana da bukatar taimakon wani a gefen shi, to sai nemi masu ilimi wayayyu. Da yawa ma wasu masu mulkin ana zartar da wasu abubuwan ba su ne suke ba, shawara ne na gogaggu kwararru, a ba su shawara su kuma su zo su faɗa, sai ga mutum yana subsidin a cikin mulkinsa. To amma in dai mutum zai zo ya zauna, matarsa ce za ta ba shi shawara, ko kuma ya zauna ƴan kwaya su ne za su yi yalla kwai ai gwanda a yi kaza, to ba zai taɓa samun nasara ba, zai yi ta hauka. Masana suna ganin haukar da yake, kuma zai taɓa cin nasara ba. Da haka lalle a mutunta ilimi, a mutunta masu ilimi, a nemi shawarar masu ilimi. Kuma ku lura da wani abu guda, duk inda ka ga mai ilimi, in dai mai ilimin ne ko na zamani ko na addini, to za ka ga shi manufarsa a kare martabar ilimin, a yi abun a kan ilimi. Wallahi yawancinsu ba ‘yan handama ne ko ɓarayi ba, kuma ba burinsa ya tara kaza ya tara kaza ba, a'a shi burinsa wace gudunmuwa zai bayar da wannan ilimin nasa don a taimaki ƙasa. To amma duk lokacin da gwamnati ta wayi gari tana mu'amala da jahilai, jahilai su ne a kewaye da ita, to za a yi ta aikin jahilci. Kuma masu ilimin akwai su, akwai su, ba a taɓa rayuwa ba masu ilimi ba, akwai su. To kyakkyawan mulki irin na Umar abun buga misali ne a duniya, da mutane masu mulki za su nemi blueprint na mulkin Umar ibn al-Khattab. Shi mai ilimi, malamai suka ce ra'ayu ahlul ilmi la yakunu bihawal, duk masu ilimi ra'ayinsu ba zai yi mai ilimi ya sauka ya bar iliminsa ya faɗi son zuciya ba. Wayayye dan boko da ya yi boko ya karanta bokon ya san shi ya san ilimin, to ba zai sauka daga kan wannan ba, sai ma a zarge shi kamar yana bautan wannan ilimin nasa, ya bi son zuciya, a'a, saboda ya yi ilimi ya waye. Kuma duk abinda kuka gani na cigaba a duniya, wallahi da ilimi aka yi shi. Duk abinda ka gani, kaga hanya da kake ganinta, wallahi da ilimi ake yinta. Sai an samu masu ilimi sun zana hanyar, sun yi mata tunanin shekara 100 mai zuwa, hanyoyin ruwanta, sun duba tudunta, ramunta, kasar ita kanta sai an auna ta, an ga nauyinta, za ta iya ɗaukan trailer kaza, ton kaza, yaya hanyar ruwa, shekara kaza, ruwa yana bi ta nan, duk sai an yi da ilimi. Shi ne idan an yi ta za ka ga an samu nasara. Yanzu kasashen waje inda suka ci gaba, ana iya yin gini ya yi shekara 1000. Yanzu haka akwai gine-ginen da aka yi shekara 1000 ko tsagewa bai yi ba, saboda an yi amfani da ilimi a lokacin ginin. Idan ka lura, babu wani abun da ɗan adam zai yi a rayuwarsa babu ilimi a ciki, in dai ana so a ci nasara. In ko aka ajiye ilimi a gefe, to za a ga wahala, za a ga damuwa. Kuma duk wayayye ko mai kuɗi ne, to yana matso da mai ilimi kusa da shi a cikin harkar kuɗinsa, saboda mai ilimi la yahkumu bihawal, ba zai yi hukunci da son zuciya ba da sauransu. Wannan yana nuna cewa ya kamata mai mulki ya nemi masu bashi shawara. Idan har Umar sahabin annabi da ya hau kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mulkinsa ya nemi masu bashi shawara, ya kamata wani daga cikin 'yan siyasa ya ce ba zai karɓi shawaran kowa ba, ko kuma ya daina hankalin kowa, abin da ya kafe ya tsaya a kai kawai shi zai yi. Umar fa ya san Qur'ani, amma ya nemi waɗanda suka fi shi sanin. Umar fa yana tsoron Allah, amma ya nemi makusanta Allah su zo kusa da shi don su taimake shi. Sayyidina Abu Bakar lokacin da ya hau mulki cewa ya yi, idan na bi Allah ku bi ni, idan na kauce ko da tsinin takwabi ku dawo da ni daidai. Haka Abu Bakar ya gaya musu. Wannan hadisin yana nuna mana manƙaba ta Umar ibn al-Khattab, matsayinsa ashe mutum ne mai tsayawa, in dai Allah ya ce to baya tsallake abinda Allah ya ce. To kai ma ya kamata a maka hukunci cewa in dai Allah ya faɗa to baka tsallakewa amma ka shaida in dai Allah ya faɗa to kai wani mutum ne sananne da baka tsallaka dokar Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan yana nuna ashe malamai suna iya shiga gwamnati malamai suna iya shiga gwamnati idan an gayyace su su bada shawara ku fahimci karatun muna magana ne akan ilimi da wayewa malami ba laifi bane idan ya zama wani mai mulki ya nemi ya bashi shawara akan daidai yanzu Umar ba gwamnati yayi ba gwamnati yayi amma su waye ƴan kusa da shi wanda ake jure gwamnatin da su masana Allah malamai ko yara ne ko manya ne amma yaushe malami zai guji gwamnati idan gwamnatin ta zama azzalimar gwamnati in gwamnatin ta zama mai mu'amala da haram da cuta da zalunci kuma idan ya zama ba a bashi kofar da zai iya fadar gaskiya ba to sai ya ja jikinsa dan haka wannan tunani da mutane suke yi na kauracewa gwamnati da guje mata gaba daya a kyale su yanzu waɗannan ƴan siyasa su ne za a kyale su su yi ta mulkan mu ba tare da ana ba su shawara ba kuma idan yana da kyau a ba su shawara yanzu akwai laifi malamin addinin musulunci ya ba su shawara yanzu ba ana maganan kuɗi da za a ba shi ko me za a ba shi ko me ba aiki ne yayi ba laifi bane in yayi aiki an biya shi kuma dole in dai masu ilimi masana Allah ba su kusanci masu mulki ta yanda za su ba su shawara ba ko masu mulki ba su bude kofar su wa masu ilimi su rinka ba su shawara ba to za a yi tauhala ne kuma a yi ta cutar da jahilai da masu ilimin gaba daya tunda sayyidina Umar ya jawo masu ilimi kusa da shi to ashe ba laifi wani mai mulki ya jawo mai ilimi kusa da shi kuma ba laifi bane idan wani babban malami aka ga yana ba wa shugaban kasa shawara ko yana ba wa gwamna shawara ko yana ba laifi bane ba abun aibu bane ba abun kiwa ne jahili wanda bai karanta addini ba shine zai zage shi akan wannan amma wanda yi karatu ya san ba aibu bane menene aibu shiga cikin kazanta shiga cikin datti ko kuma kai ta cusa kanka ba a neme ka ba to wannan shine aibu shine kuma laifi Uyayna ibn Hisn ya nuna mana cewa duk lokacin da mai mulki yake mulki ya kamata kuma ya zama yana da hakuri dan Uyayna yayi wa Umar wato wauta an jarrabu sayyidina Umar da wautar mabiya dole haka za a fassara shi da wauta shine aljahal din me yasa aka ce yayi wauta ya kalli Umar yace da shi azzalimi me yasa aka ce aikin Uyaynatu ya zama wauta saboda ya kalli Umar yace da shi marowaci to amma ku duba dan a jarrabi shugaba dole shugaban mutane ya zama mai hakuri fada da Umar yake da shi zafi da Umar yake da shi mun karanta da ku a satin da ya wuce Umar saboda zafin sa da sanda yake yawo amma yau duk zafin sayyidina Umar duk yajin sa duk cittarsa a mulkin sa wani ya kalli fuskar sa yace da shi kai marwaci ne kuma kai azzalimi ne duk sojojin Umar Umar bai nemi wani soja ko wani na kusa da shi ya mena mai samarta ne ba shi ya tashi da kansa zai kaddamar wa mutumin ya daci mutumin ya rama saboda fadan Umar da zafin Umar amma sai aka ja masa aya khudil afwa wa amur bil urfi wa arid an jahilina kawai sai ka to me wannan yake nuna mana a hadisin yana nuna mana ashe shugaba ya kamata ya zama mai hakuri duk wanda Allah ya jarabe shi da jagorancin mutane wallahi sai yayi hakuri kuma duk fadanka duk zafinka duk ka'idojinka duk me principles ɗinka wallahi wani sai ya keta ka haka indai za ka yi jagoranci to ko a gidanka wallahi sai an maka ba daidai ba sau nawa ɗanka zai zo ya saka abin da zai hana ka bacci ɗanka maniyinka sau nawa matarka da kake ciyar da ita kake kula da ita kake kaza ta hana ka bacci wata da watanni ta gigita ka sau nawa to ballantana mutanen da ba kai ka haife su ba ballantana mutanen da su suka baka ƙuri'a ballantana mutanen da kuɗin su kake riƙewa kake kaza ai ba mamaki idan aka samu wani yayi maka ba daidai ba to sai ka tuna kaga da suna aiki da irin tsarin mulkin shuwagabannin musulunci na ƙwarai da sun samu hutu daga hawan jini da yawa daga abubuwan da ake musu da zagin da ake musu. Kawai in an zage ka sai ka duba me yasa aka zage ni. Ka duba wannan zagin da aka yi maka, shin akwai dalilin zagin ko babu? In akwai, gyara. In babu, ka ce da mun ɗabi'ar shugabanci haka take. Ai an mun jiniya a kyauta, ai an girmama ni a kyauta, ai an ce ni kaza ne a kyauta, ko ba haka bane? To kuma dan an zage ka kuma kai ma sai ka dan yi hakuri, ko ba haka ba? To haka abin yake. Kai kuma mai zagi, ba lasisi ne aka baka ka rinka zagin shugabanka ba. Rashin albarka shine zagin shugaba, da wauta shine mai zagin shugaba yake yi. Da haka dole ne shugaba ya zama yana da hakuri, saboda abinda Uyainatu ibn Hisnin yayi wa Umar, yayi masa na farko sai da ya ja masa kunni, yace hi. Wannan kalmar hi din kalimatu tahdid, jan kunni. Kamar ka zo ka samu shugaban ka ce ka ganka kai azzalimi ne, ka ganka kai marowaci ne. Mutumin da yake da gwamnati, yake da mulki, yake da soja, yake da dan sanda, yake da kaza, yake da kaza. Kina wannan yana nuna idan har mutanen nan da suka rayu a lokacin irin na sahabbai da tabi'ai, a cikin su an samu wani da zai zo yayi wa shugaba irin wannan, to ina ga wannan lokaci namu da mutane da ba su ma san daraja da mutuncin shugaban nan su ba. Wanda yana da kyau mutane a koya musu girmama na gaba da su. Yanzu a tsarin karatukan mu a makarantun mu, tun daga primary ko nursery school, primary, junior secondary, senior secondary school, jami'a da wasu sauransu, wallahi yanda kasan nan take tunkaran halaka, wallahi ya kamata masu ilimin mu su yi tunani su kirkiro wani abu da za a fara koya wa yara respect da na gaba. Koda ba a kawo aya da hadisi ba, tunda ba aya ake da aya da hadisi, amma a samu wani abu na ilimi, ai ta buga musu misali na zamani, menene ribar da mai girmama mutane zai. Kun ga waya da kuke gani, wayoyi din nan, wallahi ya kamata jami'o'i da kwalejoji da secondary schools da ministry of education su fitar da wani tsari yaya yaro ma zai fara mu'amala da waya. Daga wace shekara ya kamata yaro ya fara mu'amala da waya? Sannan meye amfanin waya, meye sharrin waya, yaya ya kamata ya mu'amala da wayarsa? Social media, a yi wani darasi sunansa yaya mutum zai yi social media, yaya zai mu'amala social media, yaya zai samu kuɗi da social media, yaya zai tsare mutuncin wasu da social media, yaya zai yaɗa abu mai kyau a social media, yaya zai kare kansa daga yaɗa sharri a cikin social media. Tunda yau social media ta zama wa mutane dole-dole, kowa yana da ita. Amma yara suna ɗaukan manyan wayoyi na miliyoyi, ba san ya ake sarrafa su ba. Mutum zai ɗauka ya ɗauki waya ya danna, a lokacin da yake magana duk duniya kowa yana ganinsa, da ubansa da uwarsa da kakansa da sirikinsa da kowa da kowa yana kallonsa, ya zagi uban kowa, ya ci mutuncin kowa, ya faɗi abin da ya ga dama, kuma lokacin ya faɗi ƙarya. Yaran mu a haka suke tafiya da yawa daga cikinsu, saboda ba a koya musu ba. Yanzu social media nan, wayan nan da kake da ita ta miliyan 1,700, 400,500, wallahi tallahi, in kana da ita, in kana da wayewa a zamani, kana iya neman kuɗi da ita. Akwai abin da za ka yi ka samu kuɗi ya fi na albashin wani da yake ɗaukan 50,000 a wata. Amma yaran mu wauta, ba ilimi, ba san yanda za su fa'idantu su samu kuɗin kashewa na halak da waɗannan wayoyi ba, amma sun iya zagin mutane. In yara ‘yan mata ne sun iya tsiraici, sun iya batsa, sun iya kaza. Mutum ya zo ya ɗauki hoton kansa ya yi rashin mutuncin da bayan shekara 100 bai sai goge wannan rashin mutuncin ba. Yanzu a ƙasar nan ba wanda bai isa a ɗauki a kira sunansa da bidiyo a zage shi ba, babu shi. Idan akwai shi daga hannunka ka gaya mu waye shi. Ban sani ba, sai dai in mala'ika, watakila inda ana ganinsa. Kowaye za su iya zaginsa, kuma mai zagin ƙasƙantacce, wulakantacce, tozartacce. Ƙarami, tozartacce, wulakantacce, shi zai kira babba izaga. Kuma ka duba ka ga wajen mutum 15,000,000 sun kalla, sun yi masa da yake gwamnati, yake shugabantansu, wallahi ba sa iya kira. A mota, a haya, ka kira sunan shugaban wani, wallahi tsoro kake ji, kake yi kamar yana da wani security da zai sa kama ka, wallahi saboda tsabar irin yadda suka tarbiyyantu. da haka irin wannan dabi'a na kawai mutum rashin tarbiya ya shiga kafafen yada labarai yayi abin da ya ga dama to ba tarbiya ce mai kyau ba kuma ɗan siyasan su suka koya mutane yanzu idan mutum yana neman gwamna ko yana neman senator ko yana neman councilor ko yana sai ya biya yara marasa hankali sai shiga gidan radio su kira wani su zage su mutuncin sa ya biya su 10,000 an gama to akwai mamaki dan kawo mulki wani ya kira ka ya zage ka kai mutum nawa kasa aka zaga kafin kawo mulki ba tarbiya ba discipline ba girmama na gaba sa'an babanka zaka iya zagin sa sa'an kakanka zaka iya zagin sa ba wani wanda ba zaka zaga ba zagi ya zama halal kawai a bakin mutane to da kyau a koya wa mutane tarbiyar yaya za su mu'amalanci waɗannan kafafen yatsa labarai na zamani wallahi ko gwamnati bata mana ba wallahi a gidajenmu ya kamata mu zauna mu koyar da yara mutum ya kafa doka a gidansa ma shekara nawa zai ba wa yaro waya in yarinya mace ce yaushe ya kamata a bata waya sannan menene ka'idojin amfani da wayan nan duk abin da aka koya mutum a aji yana farike shi baya mantawa duk abin da ake so a iya shi yana da muhimmanci to tun yana karami ake koya masa yanzu misalin lissafi da turanci Bature da ya ga cewa ba za a taba rayuwar boko ba lissafi da turanci ba tun daga Nazare za a fara maka lissafi da turanci har ka shiga jami'a ba za a ce ai turancin da kai a secondary ya isa ba ba za a ce lissafi arithmetic da mathematics da kai ba ya isa ba sai an ta maimaita maka me yasa ake yawan maimaita abin saboda ka iya ka rike haka duk abin da suke so a rike shi suna maimaita shi ko sanarwa ce a gidan radio in suna so a jita sosai sai ga a yi ne ɗaya an sanar sau 15 samari matasa mu ƙara tunani wallahi mu ne za mu cutu idan ƙasar nan ta lalace kuma ina tabbatar muku duk inda babu tarbiya to ba za a taɓa samun jin daɗin rayuwa a cikin ƙasar ba Allah shiryar da mu shugabanni ku karanta musulunci ku yi koyi da dokokin musulunci ko da ba za ku iya yi 100% ba ku dan kwamanta in lam yakun iblun famiza in ba a samu dar ba a samu raƙumi ba a samu dan akuya a lallaba to wannan yana nuna mana Umar yayi haƙuri Umar da aka gaya masa ya kalli mutumin nan kaman zai buge shi yayi haƙuri to amma haka ne Umar din yana da rawar wani zai ce to me yasa ya ce Umar yana da rawa me yasa ya ce Umar yana hukunci da zalunci kuma ya faɗa a gaban sahabbai me yasa uyai na tu ibnu hisnin ya gaya Umar wannan magana dalili shi ne riwaya ta tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan mutumin uyai na tu ibnu hisnin lokacin da yake tare da annabi dan ya musulunta ya kuma ridda kun gani ya musulunta ya ridda ya bar musulunci ya kuma daɗa dawowa musulunci to lokacin da yake musuluncin annabi yana raba kyaututtuka al'ataya ko al'atiyya cikin kudin baitul mali kudin gwamnati a tsarin mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dauki kudi yana rarrabawa kamar albashi in an je an samu wani abu ana duba bukata ana bayarwa duk wata ana zuwa ana bayarwa akwai wanda ake raba musu abinci akwai wanda ake ba su kudi ko da mutum baya aiki ku kula da wannan a tsari na gwamnatin musulunci idan gwamnati tana da kudi tana da wadata ya halatta ta dauki kudi ta ba wa mutane ta raba musu ko da ba su yi aikin komai ba me yasa ai kudin nasu ne me yasa ai arzikin kasar tasu ce wannan idan akwai mulki na adalci ko bai je office ba in kuma yaje office min babu aula hakkinsa ne a matsayinsa na dan kasa a kirkiran masa aiki yaje yayi a wata kuma a biya shi kuma ba za a zage shi ba za a mai gori ba saboda wahala yayi bai da bambanci da wanda yaje yayi faskare aka biya shi to annabi yana bada wannan kyaututtuka ga mutane to shi wannan uyai ne tubin hisnin yana cikin waɗanda annabi yake ba su lokacin mulkin sayyidina Umar abubuwa sun canja an samu wadata kuma ayyukan musulunci sun fadada garurukan musulunci da suke bukatar taimako futuhatul islamiyya sun yawaita sai Umar ya ce kyaututtukan da annabi yake bawa wasu mutane a cikin ku, ni yanzu ba zan iya daukan nauyin in ci gaba da bayarwa ba. Me yasa? Saboda ina da wasu ayyukan makwafi da suka fi wannan muhimmanci ko makamantansu. Kenan kalmar ataya ko atiya, wannan kyaututtuka ko albashi ko kuɗi da annabi yake rabawa a lokacinsa, da shi Uyainatu Ibn Hisnin yake cikin beneficiaries suna amfanuwa, to a lokacin mulkin Sayyidina Umar ba a bayarwa. Ashe mutumi ya zo nan gurin yana maƙogoro yana cike da fushi, sai ya ce wa ɗan fadar Sayyidina Umar shine Al-Hurr bin Qais, yace kai naga kana da matsayi a gwamnatin Umar, ku ne ƴan dama-daman hannun Umar, ƴan hannun daman Umar, ko za ka bani dama ina son ganin sa? Shi bai san me za a gaya Umar ba, bai san cin mutuncin Umar za a yi ba. Yace babu laifi. To shi ne da ya je ya ritsa Umar, gashi ga Umar yace da shi, kai marowaci ne kuma kai azzalimi ne. Me dalili? Me yasa baka ba mu kuɗin da annabi yake bayarwa? Hukuncin nan da kai na ƙin ba wa wasu kuɗin nan, kai kake wani abu naka, wannan hukuncin zalunci ne. Shi kenan abinda dalilin Uyainatu Ibn Hisam kenan yace wa Umar azzalimi, kuma yace da shi marowaci. Amma kar ka manta, Umar kuma yana da wani dalili, wani hujja. Yanzu bari in buga muku misali. Idan an yi wani shugaba a da yana raba mutane kuɗi a lokacinsa, ijtihadinsa, ƙoƙarinsa, fahimtarsa, misali, to sai kuma wani ya zo ya hau mulki, sai ya ce a to wannan kuɗaɗen da ake tararraba wa mutane, to ga can ƙauyuka kuma suna mutuwa da cututtuka ba asibitoci, ga wasu ƙauyukan suna shan ruwan kwatami, ciwo yana kashe su, bari a sama musu ruwan zamani. Ga can wasu ƙauyukan kuma jahilci, ba makarantu. Sai ya ce shi a mulkinsa, maimakon wannan kuɗi da ake sa mutane a layi ana ba su suna zaune kurin ana biyan su, to a zaburar da su su je su yi sana'a, su yi aiki, su riƙe kansu, wannan kuɗin zai juya su a gwamnatinsa, ya rinƙa gina makarantu, ya rinƙa gina asibitoci, ya rinƙa yin gidaje na ruwa. Dan Allah, wannan kuɗin mutane sun amfana ko ba su amfana ba? Sun amfana. To abinda Umar yayi kenan. Kuma yanzu ya kamata mai wannan mulkin a ce da shi azzalimi ko marwaci? Ai kuɗin ba aljihu ya sa su ba, ya juya su ya yi wani aiki ne da zai amfani mutane. To wannan shi ne dalilin Uyainatu Ibn Hisnin na cewa Umar azzalimi kuma marwaci. To wannan kuma sai yake nuna mana mutane suna da fassara daban-daban. Za ka iya yin aikin alheri amma wani ya ɗauke shi sharri ne. Duk yanda kake son alheri, to wani kuma zai ɗauka wannan aikin naka sharri ne, shi a fahimtarsa ne. Ko baka isa ka hana shi ya faɗi ra'ayinsa ba yi. Amma me ya kamata ka yi? Ka tabbatar ka yi shawara kuma ka tuntuɓi. Allah ya ce, annabi ya ce, baka zalunci mutane ba. Abu na ƙarshe abinda zai nuna mana wannan hadisi shi ne, ashe shi shugaba ba koyaushe kowa da kowa yake ganinsa ba. Ku fahimce ni fa, ƴan uwana, karatu muke yi na ilimi, kuma ku waliyu ne, ku ƴan jami'a ne. Shugaba duk wanda yake shugabantar mutane, ko principal ne kuwa, ko yadda masa ne, yana shugaba ne. Kenan zai iya yiwuwa akwai nau'i na privacy ko yaya? Ya za mu iya fahimtar haka a cikin wannan hadisin? Me yasa Uyainatu Ibn Hisnin ya ce wa Al-Hurr Ibn Qais, kana da hanya a wajen Umar kamar hanya ina son ganinsa? A shaida abu ɗaya yake, kowa da kowa kai tsaye ba ƙa'ida, kowa yana zuwa gurinsa, da zai ji? Ashe ba laifi ba ne idan an yi tsari, a cike fom, a nemi appointment, a yi kaza? In ka je ganin wani babban mutum aka ce a ba za ka gan shi yau ba sai gobe, kar ka damu, bai saba tsarin musulunci ba. Kai ma idan ka zama shugaba, mutane suna ganin ka da yawa, sai ka ce a bawa mutane appointment, wane ya gan ka lokaci kaza, wane ya gan ka lokaci kaza, ba kai laifi ba. Me yasa? Saboda shi shugaba akwai hakkin ƙasa gaba ɗaya, dole ya tsaya akan teburinsa, ya sa hannu, ya yi mitin da wasu shugabanni, ya binciki me yake gudana to idan ya zama kullun hira yake yi da mutane to yaushe zai iya zama ya sauke nauyin da yake kan mutane kanshi da mutane ba zai yi ba to in dai irin sayyidina Umar ana neman izini idan za a ganshi duk da sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallama ashe ba laifi bane in wani mutum babba yace zaka ganshi sai ka nemi izini ka nemi appointment ba laifi bane ba wasu sun kafa hujja da ainihin wato wannan hadisin su kuma sai suka yi wani hukunci wanda yake malamai sun mai da barkani cewa kada ma shugaba ya bari a rinka ganin sa akai akai kawai arha kai ya zama arha tun daga Umar ma sai da aka nemi izini to wannan malamai kuma suka ce babu hujja a cikin wannan hadisin laysa fil hadisi hujjatun liman za'ama annahu yajuzu lil hakimi al ihtijab an ra'iyati babu wani dalili cikin wannan hadisin a ce shugaba ya kori talakawansa ya ki ganin su ba ganin sa kasan akwai wanda shi ba ganin sa wani ma za ka gani sai ka kashe kuɗi ba haka ake nufi ba abin da ake nufi anan al isti'zan a nemi izini kafin a gashi amma ba wai ya shiga ya koye kansa an zabe ka kai wa mutane aiki kullun kana yawo a kasashen waje karuwai sun fi ganin ka ko ƴan siyasa ka sun fi ganin ka amma kukan talakawanka ba mai jinka ba mai ba ka ji wannan ba shi bane kuma baya cikin tsarin mulki kuma dole in dai shugaba yana so ya samu nasara sai ya ware wasu da za su rinka jiyo masa labarin me halin mabiya suke ciki kuma ko shugaban jami'a ne wallahi sai ya yi wannan siyasa dole ya sa ko ina kowane faculty kowane department kowane bangare ko ina a rinka jiyo masa me ake ciki saboda shine zai tabbatar da shugabanci chairman local government dole kowane kauye ya tabbatar limami a masallaci dole ya tabbatar ya rinka bincike ina mai gadi wani in annabi ya binciki mai shara ya ga bai ga mai shara ba yace ina wani ashe babban liman yana iya bincika kananan ma'aikata a masallaci dole ne da haka wannan yana nuna mana fiqhu mai fadi mai kyau da ya kamata mu fahimta a cikin wannan ainihin hadisi sannan kar ku manta shi shugaba shi ma yana da lokacinsa dole yana da haƙƙi a matsayinsa na dan adam na farko yana da lokacin iyalinsa ko yana da lokacin waqtu rahatihi lokacin hutunsa sannan yana da lokacin da zai gana da wani da wani da sauransu kenan ba dole ya zama arha kullun a ganshi ba ba mamaki shi ma akwai wani a sama da shi yau an kira shi can gobe an neme shi anan matsala kaza ta balle a can an yi kaza kai kuma ka zo kana neman maula so kake kawai ya fito ya watsa maka 20,000 ko 30,000 shine kaga ba kai kanka adalci ba Allah sa ya kwa sun gane to wannan shine amfanin karatun hadisi a fitar da hukunci a ciki dan ayi wa Allah bauta kuma ayi rayuwa mai dadi sai hadisi na 51 hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa ani ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha qalu ya rasulullahi فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء أمن له فيه حق وأن أبي يحيى أسيد بن هضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الهمزة وهضير بحاء مهملة مضمومة وضاد مؤجمة مفتوحة والله أعلم وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب
ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليهم متفق عليه wannan shine karshen kitabu as-sabr babu sabr hadisin Abdullah ibn Mas'ud ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashhuri mai ilimi masanin alqur'ani kuma yana cikin manya-manya da Allah ya girmama su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan barin duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana annabi ya gaya musu innaha satakunu ba'di asaratun wurin tunkiruna ina so yan uwa su ji wannan hadisin sosai manzon Allah ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito jama'a ku jiya bayana inji annabi za a samu asaratun kun san me asara asara shine nuna bambanci da ke banta da wani abu kamar me kamar wani yazo ya handa ne haƙƙin al'umma saboda shi shugaba ne sai ya rike a hannunsa ya kiya bayar asara an baka karaba wa mutane sai ka rike ka kika bayar asaratun kana jagorantar mutane haƙƙinsu dukiyarsu kudinsu yana hannunka ka rike asara ka jawo su ka daga su ka karye wasu asaratun kebantan wasu kurin su ne yan fadaka su ne kawai za su ci annabi yana nuna mana cikin dabi'ar mulki da za ta faru a bayana za ku ga bambanci da nuna fifiko na zalunci wa umurun tunkirunaha da abubuwan da kuna gani kuna kin su kuna musantawa amma dole ku yi hakuri kuna ji kuna gani Allah sa kuna gane yanzu wannan abin da annabi ya faɗa ya faru ko bai faru ba dashiwa gabanin da kwana suke yi da yunwa talakawansu su koshi na yanzu ba ba sai na yi fasara ba Umar lokacin da ake yunwa kowa ya karanta a tarihin mulkin sayyidina Umar akwai amul majaa lokacin yunwa kun san saboda tsabar adalcin mulkin Umar da yunwa ta yunwa yace daga yau na daina idan mutum ya sato abinci in yanke masa hannu wai yayi sata yace ba zan yanke ba saboda yanayi ya canja kina ashe shugaba yana tunani idan an matsu sai dan saukaka yanzu yanke hannun barawo ba dokar Allah bane jama'a tambaya nake yanke hannun barawo ba dokar Allah bane dokar Allah ce amma lokacin da talaka ya shiga yunwa da bala'i Umar ba cewa yake kuje ku yi sata ba yace amma duk wanda yunwa ta kama shi yaje ya dauko abinci ba zan iya yanke hannunsa ba a yi masa dai wani hukunci amma ba zan yanke hannunsa ba Umar lokacin da ake cikin talauci da bukata a mulkin samalan cikin dare yake tashi yana bi yawo ko zai ji wani yana kuka yana bukatar wani abu kai fa yanzu yalla bai ba fa sai ka fita kai yawo ba kai fa da bindiga ake kare ka kai fa da yan sanda suna kwana a gidanka kai kana bacci da matarka da yan sanda da kurata suna ta gadi da bindiga yalla bai amma ka kasa jin kukan talaka Umar wata rana yana zagayawa kawai sai ya ji wata mata yara suna ta kuka tana tab abin nan gurnani ya shiga gidan yace me yasa me su tace bata san Umar bane sai tace yunwa suke ji ina tararrashin su ne su yi shiru na dora tukunya babu komai a gidan nan tukunya ce na dora dan in yaudare su nace ku yi shiru ga abinci ana dafawa haka ta bunka wuta wa tukunya malam ba komai a ciki tace ko in sun ga wannan tukunya sa dan ji sanyi sanyi har bacci ya dauke su garin Allah in ya waye ma san yadda za a yi ka san me Umar yayi sai fashe da kuka a matsayin sa na shugaba ya tafi baitul mali ya je ya ɗebo abinci bai sani ba kuma hakki ne a matsayin sa na shugaba kai ya bari wani ya kwana da yunwa wallahi tallahi duk wanda yake jagorantar mutane haƙƙin al'umma yake hannunsa ya bari mutane suna mutuwa da yunwa wallahi sai Allah ya tambaye shi ko su gaya muku ko ba su gaya muku ba wallahi haka abin yake kuma baya canjawa Umar ya tashi
yaje da kansa a riwaya aka ce yayyo dakon abinci a gadan bayansa ya dako ya sauke mata buhu guda da kansa a riwaya mai riwaya yake cewa gemun Umar furfurar Umar tana taba kasa yana hura tukunyan nan wuta ta kama ya zuba mata abinci ya dora mata abinci yace gashi nan in ya dako ki ba su su ci ki tashe su sannan da abincin nan ya kare ki je ki gurin amirul mu'minin ki ci abincin ki ya kare amma fa bai ce mata ni ne Umar ba haka ya fita mallan ka sa abun mamaki lokacin da Umar ya mutu yazo za a yi masa wankan gawa a bayansa kawai sai aka ga kanta kanta me kanta sabar yawan dakon abinci yana kaiwa gidan talaka aka ce me wannan aka ce sabar dako ne an taba kanta a gadan baya mallan ai kanta a hannu ake yi ai saboda rike fartanya ko daukan wani kaya amma Umar a gadan bayansa ya kanta saboda me yana dakon abinci yana kaiwa gida gida a matsayin sa na shugaban kasa saboda ya kubuta bai mutu da kwabon kowa ba bai shi kwabon kowa ba bai danne haƙƙin kowa ba ka duba duk irin wannan abin da yake yi na taimakon mutane amma sai da wani yazo ya zage shi to wannan hadisin jan kunne ne ga masu mulki sannan kuma rarrashi ne ga mabiya cewa inna hasa takunu ba'di atharatun zafa a samu nuna bambanci da fifiko gashi imamu nawawi yace wal asaratu al infiradu bi shay amma lahu fi haq an tanfarida bi shay ka karbe abu ka rike ka hana mai haki haki haka hadisin yake na gaba ma ku duba haka riwayar take daga abi yahya usayd bin hudayl wani mutum cikin mutanen madina yace ya rasulullahi ala tasamiluni dan Allah ka nada ni mana na zama ma'aikaci ko gwamna ko wani minista ko wani commissioner ko wani babba shine tsamilu ne wannan ya nemi a bashi mulki yayi shugabanci dan ya taimaki mutane don Allah manzon Allah ba za ka nada ni in zama gwamnan wani gari ba don Allah ya rasulullahi ba za ka zana in zama ministan wani guri ba ala tsamilu ni kamar samalta fulanan kamar yadda ka nada wani ka bashi aiki manzo Allah yace ayya innakum satalqawna ba'di atharatan bayana yanzu kuna da dama ku faɗi abin da za ku faɗa amma bayana sai kun ga nuna bambanci da fifiko kuna gani a gina wani wuri a kashe wani wuri fasbiru kai haƙuri hatta talqawni alal hawd sai kun gamu da ni a tafki na ruwan alkausara ku yi haƙuri wannan rarrashi ne ga mabiya cewa wa yace maka an taba yin gwamnati ba zalunci wani ba ai annabi ya faɗa zai faru kuma ya faru gashi nan a fili kuna gani wasu suna mutuwa ba hanya hanya da mutum zai hau ya tuka mota kana cikin gudu kana tafiya 120 zaka je ka faɗa rijiya a tsakiyar hanya rijiya me yasa nace rijiya rijiya ce a wajen mota ka daki wannan ramin motar ka tai sama ta kashe ka ta kashe ƴaƴan da ka dauko ta je ta fada ta buge wasu saboda shugaban ya ki gyara hanya a yayin da wasu kuma ana musu hanyar rodi ma ake shimfida musu rodi da siminti duba tsadar buhun siminti wani abu sai Najeriya wasu kuma akan birji suke tafiya wasu hanyoyin sun ki biyuwa ruwa ya balle hanyar asara wanda idan mutum shugaba ne ya kamata ko ina ya yi kokarin kamantawa ya musu daidai wani mura in ta kama shi daman da bizar su aljihu mura zai tafi waje a duba shi wallahi zan je ina yawan tari ne kwanan nan zan tafi ingila ne na yawan tari ne kwanan nan zan tafi kan tari komai Allah ya yi mana tari wani kuma fa yana nan da ciwon kaba cikinsa ya kumbura ƴaƴan marenansa sun kumbura yana jiran mutuwa wani ciwon koda ta kama shi bai ma sani ba wallahi wani ciwon zuciya ta kama shi yana nan yana ta dirkan miyar kuka da tuwo miyar kubewa bai ma sani ba wani kuma in dan yatsansa yana ciwo akwai inda zai ji inda da kudin sa ne wannan alhamdulillah abun ciwon shi ne da kudin wancan talakan da yake tunan rijiya ne asara kina annabi ya ga mana abin da zai iya faruwa to bari mu ji me hadisin yake nuna mana a gurguje malamai Allah ya musu rahama suke cewa hadisi yana nuna mana as-sabru al-maqdur jama'a ku yi hakuri akan abin da aka kaddara muku Allah ya kaddara muku za ku rayu a karkashin mulki wanda yake ana zaluntar ku misali ko ana shiga hakkin ku warida bil qada khulbuhi wa murrihi wa khairihi wa sharri ka yarda da kaddara haka Allah ya ga dama ya mai da kai dan Najeriya haka jarrabawar ka kenan kai kuma bai sa ka zama dan kasar kaza ba amma ko ba komai ne ya barka musulmi sai kai hakuri kaga kasa da Allah ya bata arziki ya bata kasan noma ya bata ruwa har ambaliya ruwa yake amma kuma ana yunwa a cikin ta Najeriya kenan buhun taki yafi buhun masara tsada Najeriya kenan buhun taki da talaka zai sa buhu daya yafi kudin buhun shinkafa mai kwano 40 ina sauki anan karya noma ne da karya manoma in baka saka takin ba ba za ka samu amfanin ba in kuma ka cire kudin ka ka zuba takin to amfanin kuma ba zai iya biya ka kudin takin ba ma ballanta na ya biya ka abin da zaka ci a shekara talaucin dai da ake gudu dai yana dan asara ta same ka da da aka sauƙaƙa abinci to sai kuma a sauƙaƙa hanyar noman ai ta noma abinci yayyawa har mu ta fitar da shi to amma wannan shaƙi menene yake cewa yara suke shaƙel ne shaƙe wuya ne Malam ka san nawa ne buhun shinkafa yanzu mai zazzagaggiya naira 35,000 in ka ci sa 40 ka san nawa ne buhun taki yuriya mai arhama 47,000 ka san nawa ne NPK 60,000 akwai takin 70,000 akwai na 80,000 buhu ɗaya ne wanda ba lalle ya zuba ma iya masallacin nan to kai calculation zaka zuba taki sau biyu sau uku a wuri dan karamin wuri zaka zuba takin miliyan 2 to me zaka samu in ka girbe a noma to shine dazu a karatun nace muku masu mulki akwai bukatar su rinka matso da masu ilimi a kusa da su shi mai ilimi yana da lissafi idan mun yi kaza to sai mu yi kaza shine zai baka shawara mai kyau kuna ganewa kuwa ana fahimta na in dai za a yi aiki da ilimi to ba za ka yi ana kwafsawa ba to ku yi haƙuri me ma'ana cewa ku yi haƙuri kar ku dau makami kar wahala ta samu ce ya dau makami ya zai zama dan fashi da makami a'a ya saba aqida ahlussunnah waljama'a kuma hadisi yana faɗatar da mu alhasu al-sam'i wat-ta'a mu yi haƙuri mu yi biyayya ko da wanda yake shugabantar mu wa in kana al-mutawalli zaliman fasikan haka yazo a sharhin hadisin ko wanda yake shugaban mu azzalimi ne fasiki ne asuf malamai sun fada wani hukunci a ƙarshe kamar haka hadisi yana nuna cewa dalailun nubuwwa lalle annabi ne abinda annabi ya faɗa ya faru ko bai faru ba ya faru to tunda annabi ya gaya ma zaka gamu da shugabanci na nuna bambanci da zalunci kuma ya ce kai hakuri to me yasa ba za ka yi hakuri ba to wannan shine bambancin ainihin wato aqida ta ahlus sunna da kuma ta bid'a aqida ahlus sunna ba a halatta wa mabiyi ya dauki makami ya yaki shugabansa ba saboda lokacin da ka dauki makami zaka yaki shugabanka saboda wahalar da ka sha to shi kuma yana da wasu makaman da sun fi naka sai a kashe irin ka 50 a banzan bazara kuma wani zai amfani da fushinsa ya shiga shi ma to ana tsare jinin mutane ne abu na gaba suka ce shin ya halatta wanda izalince ka a mulki ka nemo su kuɗi ka rinka bashi cin hanci don ya baka hakkinka ko ka bashi kyauta dan ya baka hakkinka? Barin dada bayani yanda za ku gane. Idan mutum ya tarar da kansa a wurin da aka zalunce shi ga abu ya cancanta, amma an ki a bashi, sai aka nemi sai ya bada cin hanci, ko sai yayi wani abu, ya bada wata kyauta ko yayi wani abu, shin ya halatta tunda hakkinsa ne ya karba? Wasu malamai suka ce ba sunansa cin hanci ba. Kamar me? Ka cancanci wannan aikin a wannan ma'aikata, kana da takaddu, an maka interview baka fadi ba, amma aka ce to iya rufin da kai. Ka san haka ake a Najeriya yanzu a wasu wurare. Ka ci, ka yi boko, ka yi turanci, kana da AA, kana da first class, kana da wace shi, kana hanyar da duk ka yi, amma ajiye maganar takarda, kawo takaddu. Ka gane karatun ko ba gane ba? Ajiye maganar takarda, kawo takaddu. Wallahi haka suke a wasu wurare. Me kawo takaddu in baka da wayo? Takaddu ko baka san takaddu ba? Karafa. Wani ya ce mini, malam an dauke na yi interview, za a dauke ni aiki, na ci komai, an buga list ina da komai, an mun congratulation, an ce in je in karbi offer. Ya ce da ya je sai aka ce za ka bada miliyan kaza. Sakataren ya daga masa ya ce kaga sunanka? Ya ce kaga emblem? Kaga oga ya sa hannu? To amma ya ce kar a baka sai ka bada miliyan kaza. Kuma ka'ida ne duk wanda za a bashi wannan sai ya biya. Kuma in kana so, ka san BBC? Ya ce ka san Voice of America? Ya ce je ka ga fada Najeriya kenan. Ya ce duk uban da za ka gaya ka je ka gaya masa, wallahi in baka ba mu kudin nan ba, gobe za mu goge sunanka mu saka wanda bai ci ba. Shi ne ya bugo min yana fata, na ce je ka nemi kudinka ka ba su. Wallahi tallahi ba cin hanci ba ne. Duk ya cancanta. Malamai sun faɗa suka ce cin hanci shi ne a ɗauki hakkin da baka cancance shi ba, ka ba da kuɗi a baka, baka cancanta ba ka ba da kuɗi a baka, shi ne cin hanci. Amma abinda ka cancanta fin ƙarfinka aka yi, aka ƙi a baka, ka yi odar kaya, ka bi ƙa'ida, ka biya custom duty, ka yi duk abinda ka yi, kayanka an zo an rike su. Wani oga ya zace kai baka san me ake yi ba a ƙasar nan, kana shirme ya ajiye gilas a nan, kai baka fahimta ne? Yana kaɗa biro. Kana oga na bi duk abin da zan bi ce to ka je ka bi. Suka ce za su rike ma kayanka in baka ba su wannan abin ba, ya za ka yi? Zalunci. Dauki ka ba su kai Allah isa. Su ne suka ci hanci, amma kai ba cin hanci ka bayar ba. Saboda me ma'anar cin hanci? Ka ba da wani abu a baka abinda baka cancanta ba. Misali jahili ne kai, baka da takardar gama sakandare ko baka da takardar gama jami'a, ko baka ci jarabawa ba, kawai aka zo ana interview a jami'a kawai saboda kaza kaza kaza, sai aka ce wani ce maka ka ba da kuɗi kawai a ɗauke ka. Aka ce jahili ne baka ce kai ne ka ba da kuɗi, sai ka je ka ba da kuɗi aka baka, yanzu kai wa kanka adalci? To da me zaka je ka koyar da dalibai? Ko kuma ana neman za a ɗauki ma'aikata wanda suka iya kaza, wanda sun karanta science, wanda suka kai kuma Hausa Arabic kai, amma digiri ɗinka ka zo da shi, amma digirin mai kaza ake nema, sai aka ce kai Allah gafara Najeriya ce da Allah, ko Arabic kai zo a baka, amma nawa za ka ba? Ba da kaza. Sai ka je ka ba su kuɗi, sai suka baka wannan aikin dan Allah ka cancance shi? A'a, to wannan shine cin hanci. Wannan fassara ta farko kenan akan wannan hukunci. Da haka a bisa wannan fatawa, malaman suka ce ƙarƙashin sharhin wannan hadisin, idan mutum ya tarar da kansa a cikin wani tsarin da ake zaluntarsa, abinda ya cancanta a bashi, ba za a bashi ba, aka tilasta masa sai ya biya wani abu, ya ɗauka ya bayar ba cin hanci ya bayar ba. Wannan ƙauli na farko kenan. Ƙauli na biyu kuma babu lokaci, sai sati mai zuwa insha Allah za mu faɗa da bayani shi ma a kansa. Abinda na faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe, ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.